Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Talata 31 ga watan Oktoba. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Hawwa, ƙasar Isra'ila ta ce ta kashe ɗaya daga cikin kwamandojin Hamas da suka shirya mummunan harin ranar 7 ga watan Oktoba a kudancin Isra'ila. Kana Ukraine ta ce an harbe wasu mutane tara na wani iyali daya har lahira a cikin gidansu da ke yankin Volnovakha da ke gabashin kasar da ke karkashin ikon Rasha. Kana kasar Saudi Arabia ta samu yakinin cewa za ta karɓi bakoncin gasar cin kofin duniya ta baza ta shekarar 2034 bayan da hukumar kwallon kafan Australia ta janye daga neman damar daukan bakoncin.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za a ji cewa a yayin da shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana shirin dakatar da wasu kasashen Afirka ciki har da jamhuriyar Niger daga sahun masu morar tsarin kasuwancin nan na AGOA sakamakon rashin cika sharuɗin kungiyoyin 'yan kasuwa masu shiga da fitar da kayayyaki. Niger ɗin ta bayyana damuwa game da kuma bayan da matakin ka iya haddasawa harkokin 'yan kasuwa a ƙasar, saboda haka ne ta buƙaci a sake duba lamarin. Muna kuma tafa da bayani kan halin da ake ciki a jihar Rivers ta Najeriya game da dambarwar siyasa da ke faruwa a jihar. Waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafa a cikin shirin. Muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki tare da abokin aikin mu Muhammad Hafiz Babale, amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya. Isra'ila ta ce ta kashe ɗaya daga cikin kwamandojin Hamas da suka shirya mummunan harin ranar 7 ga watan Oktoba a kudancin Isra'ila. A yau Talata, ma'aikatan tsaron Isra'ila da wata rundunar jami'an tsaro na ƙasar da ake kira Shin Bet sun fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa cewa an kashe Nasim Abu Ajina a wani harin jirgin sama, a cewar rahotannin bayanan sirri. Sanarwar ta ce Abu Ajina shine kwamandan bataliyan Beit Lahia reshen Hamas a yankin arewacin ƙasar. Kana yana da hannu wurin shirya jiragen sama mara matuƙa da wasu na'urori da aka yi amfani da su wurin kai mummunan harin. Hallaka shi babban lahani ne ga yunkurin da kungiyar ta'addancin ta Hamas ke yi domin kawo cikas ga ma'aikatan tsaron Isra'ila yayin da take shirin kai hari ta ƙasa, a cewar sanarwar. Ukraine ta ce an harbe mutane tara na wani iyali daya har lahira a cikin gidansu da ke yankin Volnovakha da ke gabashin kasar wanda ke karkashin ikon Rasha. Hotuna da hukumomi suka fitar sun nuna an tafka mummunan rashin imani a wurin. Ga kuma mutane da aka kashe kwance a kan gadajensu, kuma jini na jikin bangon gidajensu. Ofishin mai shigar da kara da ke samun goyon bayan Ukraine a lardin Donetsk, mazaunin wato Volnovakha, ya ce kisan ya faru ne bayan mai gidan ya kyamancewa da bukatar wasu gungun mutane sanye da kakin soja na su fice daga gidansu domin sojojin Rasha su zauna a ciki. Ofishin ya ce waɗanda abin ya shafa sun haɗa da ƙananan yara biyu. Masu binciken Rasha sun ce ana tsare da sojoji biyu daga gabas mai nisa na Rasha dangane da wannan kisan. Sojojin dai sun sanya hannu akan kwangiloli tare da sojojin Rasha don yin aiki a ƙasar Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Dubun-dubatan 'yan gudun hijiran Afghanistan ne ke kan manyan motoci da sauran ababen hawa suka garzaya zuwa kan iyakar kasar a yau Talata, rana ta ƙarshe na wa'adi ga dukkan bakin 'yan kasashen waje da ba su da izinin zama kasar su fice Pakistan bisa raɗin kansu ko kuma su fuskanci kame da korarsu. Jami'an Pakistan sun bayar da rahoton cewa iyalan 'yan gudun hijiran waɗanda yawancinsu ke fama da talauci suna komawa Afghanistan ne kan iyakokin Tokam da Chaman a lardin Kibar Patinkwa da Balochistan. Dukkan lardunan Pakistan biyun suna karɓar mafi yawan 'yan gudun hijiran Afghanistan. Hukumomin ƙasar sun tashi haikan kan 'yan ƙasashen waje da ba su da izinin zama ƙasar, da su wato watanni biyu da suka gabata da su fice daga kasar sakamakon yawaita manya-manyan hare-hare yan bindiga da kuma nakudar bakin wake a Pakistan, inda wasu ake zargin wato yan kasar Afghanistan da aikata hakan. Yayin da ake ci gaba da koran su, ministan harkokin cikin gida na Pakistan Shahbaz Bukhti ya sanar a ranar 3 ga watan Oktoba cewa duk bakin haure da ba su da izinin zama kasar, wanda an ba su wa'adi nan da ranar 1 ga watan Nuwamba su fice kasar ko kuma su fuskanci kora. Ya faɗa a wancan lokacin cewa kimanin 'yan Afghanistan miliyan 1,700 ne ke cikin waɗanda suke zaune ƙasar ba bisa ƙa'ida ba.
An jima kaɗan Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga jamhuriyar Niger, inda a yayin da shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana shirin dakatar da wasu kasashen Afirka, ciki kuwa har da jamhuriyar Niger daga sahun masu morar tsarin kasuwancin nan na AGOA sakamakon rashin cika sharuɗan ƙungiyoyin kasuwa masu shiga da fitar da kayayyaki. Niger ɗin ta bayyana damuwa game da kuma bayan da wannan matakin ka iya haddasa harkokin kasuwanci a ƙasar, saboda haka ma suka buƙaci a sake duba lamarin. Ga wakilin sashen Hausa a Yamai Sulaimu Mini Burma da cikakken rahoto.
Wata wasiƙar da ya aike wa Majalisar Wakilan Amurka a jiya Litinin 30 ga watan Oktoban 2023, Shugaba Joe Biden ya sanar cewa ƙasashen Gabon da Niger da Uganda da Jamhuriyar Tsakiyar Afirka sun kasa cike sharuɗan da ke bada damar cin moriyar tsarin nan na shigar da kaya ba tare da biyan haraji ba, wato AGOA. Saboda haka an dakatar da su daga sahun wannan tsari mai hangen bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa. Matakin da tuni ya fara ɗauka hankulan 'yan kasuwa. Alhaji Yakuba Dan Maraɗi shine shugaban ƙungiyar siyan ta masu import export.
Wannan AGOA ina ganin wato shugabannin da suke kula da ita kila su ma ba su fahimci abin da ake nihi da ita ba, amma babu shakka abu ne wanda duk yadda za a yi zai taɓa ɗan ƙasa, saboda waɗanda suke zuwa suna waɗannan ayyukan in aka ce an fasa wannan abu to wani za a samu raguwa.
Yanayin tauye 'yancin ɗan adam da fatali da haƙoƙin ƙasa da ƙasar da ake ciki a ƙasashen Uganda da Jamhuriyar Tsakiyar Afirka ne shugaba Biden ya bayyana a matsayin hujjar ɗaukar wannan mataki. Yayin da ake kallon ƙasashen Nijar da Gabon da laifin gaza shimfiɗa tsarin siyasar bayyana ra'ayoyi barkatai da rashin bin doka da oda, sai dai wani jigo a ƙungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje Shaibu Cambiano ya nuna buƙatar sake duba wannan mataki da yake ganin yana da nasaba da dalilan siyasa.
Africa ground and the opportunity at wannan shine AGOA. Mu kai kaya mun sai da kuma mu sai kaya kan America mu zo da shi Africa. To ina lahin mu. So mutanen America suna hudda da mu saboda mu muna kira su suna himfani da shi. Yanzu waɗannan da sun ka kira kaya za su kai da su America, ko suna bisa hanya ko ko sun iso can suna bisa hanya, to yaya zai yi da su? Kira da assembly na America su diba abinda shi ya dace.
A ci gaban bayanansa, shugaba Joe Biden ya jaddada aniyar ci gaba da bin diddigin halin da ake ciki a ƙasashen na Niger, Gabon, Uganda da Jamhuriyar Tsakiyar Afirka don tantance ci gaban da aka samu ko aka san haka. A shekarar 2000 ne gwamnatin Amurka ta kullo da tsarin kasuwanci na AGOA, wanda ke baiwa 'yan kasuwar Afirka damar shigar da kaya kirar nahiyar a ƙasar ta Amurka ba tare da biyan haraji ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaimu Mini Barma masu taro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu gaba ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
A yau Talata ne sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya suka bar wani sansani da ke garin Kidal mai matuƙar muhimmanci a arewacin Mali, wanda ke fama da tashin hankalin masu jihadi da 'yan awari, kamar yadda wasu majiyoyi na tawagar wanzar da zaman lafiya suka shaidawa AFP. Mun baro Kidal da wannan safiyar, inji wata majiyar rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke zama a garin. Bayan juyin mulkin shekarar 2020, sabuwar gwamnatin sojan Mali ta ba da umarni cikin watan Yuli cewa masu wanzar da zaman lafiyar su fice daga garin, tana mai cewa sun gaza wurin gudanar da aikinsu. Rundunar haɗin gwiwa ta tabbatar da zaman lafiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali da ake kira MINUSMA a takaice, mai sojoji da 'yan sanda kusan 15,000 an kashe mata mambobi sama da 180. Ainihin shirin dai na dakarun wanzar da zaman lafiya za su fice ne a ƙasar da ke yammacin Afirka a ƙarshen wannan shekara, amma tun watan Yuli ne dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya suka fara janyewa daga sansanoninsu. An kashe mutane biyu tare da jikata wasu da dama a wata arangama da aka yi a Bangladesh a yau Talata tsakanin masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da 'yan sanda a rana ta farko ta zanga-zangar kwanaki uku da aka yi na neman Firaministan ƙasar Sheikh Hasina ta bar ta yi murabus. Babbar jam'iyyar adawa ta Bangladesh Nationalist Party BNP a takaice ta kira ga a rufe tituna na tsawon kwanaki uku a matsayin martani ga rikicin da ya barke tsakanin magoya bayan jam'iyyar da 'yan sanda a ranar Lahadin da ta gabata, inda ɗan sanda ya mutu kana wasu mutane 100 suka jikata. Jam'iyyar ta yi kira ga Prime Minister Sheikh Hasina da ta yi murabus domin ta ba da damar gudanar da zaben da aka shirya a watan wato Janairu kenan a karkashin wani gwamnati wanda zai aiki ba tare da bangaranci ba. Gwamnatin dai ta yi watsi da wannan buƙatar. Wani jami'in ɗan sanda a gundumar Khashoggi da ke tsakiyar ƙasar inda aka yi arangama ya ce an kashe musu mutum ɗaya, kana masu zanga-zangar guda biyu ne aka kashe su, wasu kuma da dama suka jikata. A ƙarshe, ƙasar Saudiyya dai na da yakinin cewa za ta karɓi bakoncin gasar cin kofin duniya ta maza ta shekarar 2034 bayan da hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Australia ta yanke shawarar ƙin neman wato damar na ɗaukan bakoncin taron, wanda yawanci ke gani FIFA ta shirya gasar domin ya dace da ƙasar mai arzikin man fetur. Hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA ta sanya ranar Talata a matsayin ranar da ko kuma wa'adi na ƙarshe da za a bayyana shawarar karɓar bakoncin gasar a hukumance, sai dai matakin da Australia ta ɗauka na ƙin shiga neman bakoncin taron na bakoncin wasan ya ba ƙasar Saudiya damar kasancewa 'yar takara ɗaya tilo da aka ayyana.
An gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, sakamakon wutar dambarwar siyasa da yanzu haka ke ci balbal a jihar Rivers ta Najeriya. Na tuntuɓi wakilin sashen Hausa Lamidu Abubakar Sokoto kan halin da ake ciki ta wayar tarho ga kuma yadda tattaunawa tamu ta kasance.
To babu shakka ya wace rufe hali da ake ciki a yanzu musamman a jihar Rivers, rikicin siyasar da ya kunno baya a baya-bayan nan ya ɗauki wani sabon salo, domin bayan zanga-zangar da 'yan asalin jihar Rivers suka yi na nuna goyon bayansu da shi gwamnan jihar ta Rivers wato Mr. Similaye Tubura a jiya, bayan da wato jami'an tsaro suka harbi barkonon tsohuwa, sai aka wayi gari gwamnan jihar ta Rivers ya sauya bukamai daban-daban daga cikin gwamnatinsa, wato kamar ya tsige wasu masu rike da madafun iko daban-daban a fadar gwamnatin jihar. Kamar misali, shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar wato Chief of Staff ne gwamnan ya sallame shi, sannan kuma da dogarinsa da ke kula da harkar tsaro, sannan ya sallami babban jojin jihar ta Rivers sakamakon wannan rikici. Sa'annan ya fitar da wata sanarwa shi gwamna, inda ya umarci wato dakatar da shugabannin kananan hukumomi na riko na 23 da ke jihar da su wato sauka daga mukamansu. Sa'annan ita kanta majalisar zartarwar jihar wato kwamishinoni ya ba da umarnin sallamarsu, inda yake su gaugauta handin oba ga wato sakatarorinsu. Saboda haka majalisar dokokin jihar Rivers ita ma ta fada cikin wannan rikici sakamakon tsige shugaban masu rinjaye na majalisa da aka yi, wanda ake zargi suna goyon bayan tsohon gwamnan jihar Rivers wato Barista Yansan Woke, wanda minista ne a babban birnin tarayya Abuja. zuwa yanzu bayanai na nuna an tsige shugaban majalisar dokokin jihar inda aka mai gurbin sa da wani sabo da kuma shi shugaban marasa rin jayi. Saboda haka wannan lamari na nuna cewa wannan wuta rikici na ci gaba da zafafa a jihar Rivers, sannan kuma da zaman ɗardar da jama'ar jihar ke yi don gudun abin da ka iya bewa ba.
Yawwa, dama shi ne zan ce to ganin cewa ta wannan wata siyasa da ta huru take ci ganga haka, batun tsaro fa yaya kuma sha'anin tsaro kamar yadda ka faɗa mutane na cikin ɗardar?
To hali da ake ciki na zirinci zauren majalisar dokoki ta jiha an tsaurara matakan tsaro da kuma fadar gwamnatin jihar ta Rivers, sannan da kuma dandalin wasa na Eagle Square shi ma an zuba jami'an tsaro. Sai dai hali da ake ciki har zuwa yanzu rundunar 'yan sandan jihar Rivers ba ta fito ta yi magana ba da kafafen labarai daban-daban, sai dai ta aika saƙo da kafafen labarai kan cewar tana sane da hali da ake ciki, kuma ta baza jami'anta a sassan jihar Rivers domin ganin cewa wato gudun abin da ka iya biyowa baya, kuma ta ce a tsaye take na tabbatar da tsaro a sassan jihar Rivers. Sa'annan sarakunan gargajiya da masu ruwa da tsaki a jihar ta Rivers yanzu haka suna gudanar da wani babban taro na neman mafita dangane da hali da aka shiga. Ita ma bayanai da muka samu jam'iyyar PDP ita ma tana gudanar da wani taro domin lalabo mafita game da hali da aka shiga a jihar Rivers.
Madalla, ban sani ba, daga gefe akwai abinda mutane ke gunaguni ake cewa ko koya yanayin mutanen jihar yake?
Hali da ake ciki idan ka zagaya birnin Fatakon da kewaye za ka tarar da gungun mutane daban-daban masu goyon bayan bangaren shi gwamna Similayi Fubura da kuma tsohon gwamna Yelson Muke wanda yake minista ne a babban birnin tarayya a yanzu, suna maganganu daban-daban da ke nuna cewa suna goyon bayan bangarorin biyu da kuma zargin ma da suka yi ma jami'an tsaro kan cewar misali ba su bari mutane suka yi abin da ya kamata ba ta bangaren zanga-zangar limana daga misali kuma zanga-zangar ta kai ga cin zarafi da kuma ainihin hanjin mai kan uwa da wabi da ake zargin wasu 'yan bindiga.
To Madalla, a gaida Lamido Abubakar da ƙarin haske kan halin da ake ciki a jihar Rivers ta Najeriya. Kada dai a shafa'a, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da ake fama da ƙarancin abinci da hawan farashin kayan amfanin gona, gwamnatin Najeriya ta hannun hukumar inganta tsirrai ta Najeriya wato NAFDA ta ba da tabbaci ga manoma cewa nan da watan Disamba 2023 za a fara samun sabon nau'in irin masara na tela da aka inganta domin samun wadataccen abinci a ƙasar. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, Kilyan Halima Abdurra'ub ta tattauna mana da shugaban hukumar inganta tsirrai ta Najeriya wato NAFDA, Farfesa Abdullahi Mustapha, wanda ya ƙarin bayani game da yadda ake inganta tsirrai.
To, na farko dai shi irin shirin inganta halitta abu ne wanda ya samo asali tun da ɗan adam ya fara rayuwa, wanda yake amfani da hikimomi da dabaru yake yi, amma a wancan lokacin yakan ɗauke shi ya tsawon lokaci kafin ya sami sakamako wanda zai amfani da shi. A yanzu aka samo fasaha wadda take mai kyau, wadda take ingantacciya, wadda take za ta zaburar da wannan sakamako maimakon a shekara 10, 15, 20 ana jira, cikin shekara 1-2 a iya samun sakamako kuma mai inganci. misali in ana maganan harkan cututtuka a samu kamar allurai ko magunguna cikin kankanin lokaci, misali in ana harkan maganan masana'antu a samu hanya mafi sauri wadda za ta bada abubuwan da ake bukata na kayan masana'antu da za a siyarwa jama'a a cikin inganci, misali in ana maganar harkar kiwon lafiya ma haka da kuma harkar noma musamman za ki ga in a da ne ana zabar iri a ajiye sai bayan shekara biyu shekara uku still ana ta amfani da shi duk shekara sai an ajiye. To ita wannan fasaha tana samar da ingantaccen abu daga tushe wanda za ka yi amfani da shi cikin kankanin lokaci. Shi minista da kuka ga ya zo ya zagaya ana kokarin a samu hanya ce wadda take jama'a za su yi amfani da ita wajen samar da inganci na shi kayayyakin da ake bukata yau da gobe, misali duka kayayyakin da ake bukata a cikin kasa na zaburar da cigaban kasa mukan yi amfani da ita wannan fasaha mai inganta su. To shi minista ya zo ya ga abubuwan da muka inganta domin ya ga cewar wannan inganci ta ya za a yi a ɗaukaka shi a matsar da shi kusa da jama'a. Ya zo ya tarar mun sami inganta kayayyaki musamman kayan gona. Ita wannan masara da muka je gona muka gani masara ce wadda aka inganta ta. Kwari ba sa cinta, na tabbata kun ɗauki hotuna da wadda take ana amfani da ita yau da gobe za ku ga tsutsa ta cinye ta ta yi mata fata-fata, wadda kuma aka inganta za ku ga tsutsar nan ba ta zo ta hau kanta ba, kuma za ku ga ita masarar ta yi wata kitika-kitika manya-manya da idanu ɓarara ƙwar sun fito a jikinta, amma ita wadda ba a inganta ba za ku ganta ɗan gundul-gundul idanun ma ga su nan dai sai a hankali. To wannan ita ce ko shi ne a buɗe abin da ita wannan fasaha take yi, gashi nan dai kun ga da idan ku kuma wannan sakamako ne wanda manoma za su yi alfahari da shi. Ita wannan masara insha Allahu daga nan zuwa ƙarshen shekara za a sake ta jama'a su yi amfani da ita. Dama akan yi guje-guje kala-kala kafin a fito jama'a da ita su yi amfani. To wannan shine guji na ƙarshe kuma alhamdulillahi guji yayi kyau, sakamako yayi kyau, wannan jama'a kawai su jiraci a sake shi. Na tabbata wannan zai juya akalar samar da abinci a wannan ƙasa tamu, zai juya akalar samar da ingantaccen sinadarai da ake bukata a jikin dan adam a wannan ƙasa tamu. Kuma insha Allahu masarar ana amfani da ita wajen abincin kaji ne, abincin dabbobi ne, abincin mutane ne, gashi nan kala-kala. To samai yadda za a samu ta bangaren ma'aikata da za su samu aikin yi, ta bangaren kudaden shiga da za su shiga aljihun mutane ba abu ne karami ba. To wannan shine abin alfaharin mu, mun yi wannan abu kuma muna alfahari da shi, wa'anda duk muka aiki tattare da su cikin wannan hidima da aka yi ta samar da ita wannan fasahar, misali ma'aikatar inganta noma da fasaha ta Ahmadu Bello, Jami'ar Ahmadu Bello, misali African Agricultural Technology Foundation da suke Kenya, misali sauran ma'aikatu na cikin gida da na waje da duk waɗanda muka yi aiki da su tare, muna alfahari da wannan abu da muka yi. Kuma insha Allahu wannan ya zo daidai da abin da shi shugaban ƙasa yake kokarin yi a tabbatar an sani abinci a wannan ƙasa tamu, wadataccen abinci kuma ingantaccen abinci. To alhamdulillahi wannan wani abu ne da muke da alfahari da shi. In kika lura kuma akwai gurin da muka je mun samar da wani abun gwaje-gwaje na kimiyya wanda za a gwada COVID-19. To ba wai COVID-19 din ba, tunda ta tafi ko kuma za ta dawo, ai wannan fasaha ce wadda muka samu wadda za a yi amfani da fasahar wajen yin gwaje-gwaje na abubuwa da yawa, tunda komai da sai mun siyo. To amma yanzu alhamdulillah ba sai mun je mun siyo ba, muna da fasahar zani, kun ga yadda ake yin shi a cikin ofisoshin da muka shiga, kun ga kuma yadda ake fitowa da shi. To insha Allah wannan ma wani abu ne na cigaba, musamman kuma shirin na inganta noma da kiwo wanda kun ga yadda muka yi bayani cewar mun sami ƴaƴa yanzu na farko wanda muka yi bayi wa shanu, wannan shanun mun samu an inganta su yadda za su iya bada madara mai yawa sabanin yadda ake samu lita ɗaya yanzu, wannan za su bada lita 10-15 duk rana. To wannan wani ba ƙaramin canzawa alƙiblar abinci da kuma alƙiblar inganta sinadarin da yake inganta lafiya a jiki akai ba. So waɗannan da ma wasu da yawa wanda ba ambata ba su ne makasudin da ke kaga an tattaro a yau a wannan guri namu na National Biotechnology Development Agency domin a ga abubuwan da muke yi.
Masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin shugaban hukumar inganta tsirrai ta Najeriya wato NAFDA, Farfesa Abdullahi Mustapha da wakilin mu Abuja Halima Abdurra'uf, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla masu sauraro, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke turowa ta email.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Abubakar Hayya Lakwaja, kace muna murna cewa bako ya tafi ashe yana bayan gida. Na fara da wannan kalamin ne ganin yadda matasa masu fada da makamai suka sake kunno kai a unguwannin Lakwaja. A don haka muna roƙon Allah ya raba su da wannan mummunar ɗabi'a, kana ya shirye su wajen yin koyi da kyakkyawan halaye na magabatan su. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Umar Ari Badai Abadam, kai ko cewa kai hakika muna maraba da ziyarar da shugaban gwamnatin Jamus ya kawo a ƙasar mu Najeriya domin ƙarfafa harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu. Wannan abu ne mai kyau, Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Comrade Ilyasu Yakubu Digawa, kace muna fata Allah ya sa wannan taro na zuba jari da ƙasar Saudiya ta saba gudanarwa a duk shekara duk da rikicin Isra'ila da Falastinawa, kwalliya ta biya kuɗin sabulu har da soso. Ra'ayi na ƙarshe, da lokaci zai ba mu damar karantowa, yau ra'ayinka ne Baffa Haruna, kace yadda Atiku Abubakar ya fito ya shaida wa duniya cewa zai ci gaba da gwagwarmayar siyasa, hakan ba aibu ba ne domin mai nema yana tare da samu. To, ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan, yau sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali za mu rika karantawa.
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Ƙasar Saudi Arabia ta samu yakinin cewa za ta karɓi bakoncin gasar cin kofin duniya ta maza ta shekarar 2034 bayan da hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Australia ta yanke shawarar janyewa daga neman wannan bakonci, wanda yawanci ke ganin FIFA ta shirya gasar domin ya dace da ƙasar mai arzikin man fetur. Hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA ta sanya ranar Talata a matsayin wa'adi da za a bayyana sha'awar karɓar bakoncin gasar a hukumance, sai dai matakin da Australia ta ɗauka na ƙin neman bakoncin gasar ya sa Saudiya ta kasance 'yar takara ɗaya tilo da aka ayyana, abinda ya ɓata wa wasu 'yan rajin kare haƙƙin bal'adama rai. Mun bincika wato damar neman wannan bakonci, kuma mun samu tabbacin za mu iya ɗaukar bakoncin, amma kuma mun yi la'akari da wasu abubuwa muka ga cewa ya kamata mu janye daga neman wannan bakonci na gasar cin kofin duniya ta shekarar 2034, inji hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Australia. An bayyana shirin kashe kudaden wasanni na Saudi Arabia da Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman ya amince da shi a matsayin amfani da wasanni wurin wanke kansa da kuma tausasa kimar kasar da ake dangantawa da tarihi na rashin mutunta haƙƙin mata da kuma kisan ɗan jaridar nan Jamal Khashoggi a shekarar 2018. Isra'ila ta ce ta kashe ɗaya daga cikin kwamandojin Hamas da suka shirya mummunan harin ranar 7 ga watan Oktoba a kudancin Isra'ila ɗin. A yau Talata, ma'aikatar tsaron Isra'ila da wata rundunar tsaro ta Isra'ila ta Shin Bet sun fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa cewa an kashe Nasim Abu Ajina a wani harin jirgin sama, a cewar rahotannin bayanan sirri. Ukraine ta ce an harbe mutane 9 na wani iyali ɗaya har lahira a cikin gidansu da ke garin Volnovakha da ke gabashin ƙasar wanda ke ƙarƙashin ikon Russia. hotunan da hukumomi suka fitar sun nuna an tafka mummunan rashin imani a gurin. Ga kuma gawarwakin mutanen da aka kashe akan gadajensu kana ga jini kuma akan bango.
Baki ɗaya masu sauraro, da haka muka kara ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu kowa madadin Baba Yakubu Maƙiri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lawrence Groshen da ta bada umarni, da injiniyanmu na yanzu David Hawa Sharif, ke muku fatan alheri sai an jima ku. Ga shirin yau da gobe.